Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Sarki Charles na uku na masarautar Burtaniya a Dubai gabanin taron kasashen duniya akan dumamar yanayi da aka fara a yau Alhamis. To kowane tasiri wannan tattaunawar za ta yi ga Najeriya?
Muhimmancin tattaunawar muna sa ran za ta kawo fahimtar juna mu kawo ma kasashenmu ba ma Najeriya ba kananan kasashe goyon baya da kuma kyautatawa daga manyan kasashe wanda kamar yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a kullum yake faɗa a yi ma kananan kasashe adalci.
Jami'in yada labaran fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kamfanin tsare-tsare da bincike na Duke tare da haɗin gwiwar gidauniyar tattalin arziki ta musulunci a Afirka sun gudanar da wani taro don tattauna hanyar kawo sabbin dabarun duba marasa lafiya. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan taron bikin cika shekara 100 da zuwan Turawan mission a garin da take jihar Bauchi a Najeriya. Har ila yau daga Najeriya za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wata daga cikin kungiyoyin mayaka masu ra'ayin Iran ta sake kaddamar da wani harin roka kan sojojin Amurka da ke gabar ta tsakiya wanda ya sa adadin hare-haren da aka kai kan sojojin na Amurka da na mayaka wato gamayya da ke Iraq da Syria ya kai 74 tun daga ranar 17 ga watan Oktoba. Wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya ma muryar Amurka cewa an cilla wata ruka da daren jiya kan wuraren da dakarun Amurka masu bayar da kariya a yankin suke a gabashin Syria amma babu wanda abin ya rutsa da shi. Suma sojojin ruwan Amurka da ke gabar ta tsakiya sun ci gaba da mayar da martani a yankunan tekun. Jiya Laraba yayin da yake kudancin tekun Red Sea ko Bahar Ahmar jirgin ruwan Amurka na yaki mai suna USS Kearney mai ruguza makamai masu linzami ya kakkabo wani jirgin yaki mara matuki kirar Iran wanda aka tura daga yankunan Yemen da ke karkashin ikon mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran. Kotun kolin Rasha yau Alhamis ta haramta duk wata gwagwarmaya ta yada manufofin luwadi da madugo da dangoginsu da aka fi sani da LGBTQ+. A wani mataki mafi tsanani da aka taba daukawa akan masu fafutukar kare yan luwadi da yan madugo da masu canza jinsin su a wannan kasa wadda ke dada zama mai ra'ayin rikau. A wani bayani na shelar shigar da wata kara a kotun a farkon wannan watan ma'aikatar shari'ar Rasha ta kafa hujja da cewa hukumomi sun gano abinda ta kira wasu alamomi da bayanai masu tsauri da wata kungiyar rajin LGBTQ ke yadawa a Rashar ciki har da abinda ta kira haddasa rashin jituwa mai nasaba da zamantakewa da addini amma bata bayar da cikakken bayani ko shaida ba. A wannan hukunci da ta zartas kotun ta ayyana kungiyar da tsatsaura sannan ta haramta ta a kasar ta Rasha. Isra'ila da Hamas sun ce sun amince su tsawaita yarjejeniyar su ta tsagaita wuta da ƙarin kwana guda. Dakarun tsaron Isra'ila sun tura wani sako ta kafar Twitter mai cewa za a ci gaba da tsagaita wuta sanadiyar kokarin da masu shiga tsakani ke yi wajen daukar matakan da ke kaiwa ga sakin karin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma bisa sharadin yarjejeniyar da aka cimma. Wannan bayanin ya zo ne ana saura minti 15 wa'adin yarjejeniyar baya-bayan nan ya cika. Rahotanni na cewa Isra'ila ta nuna bacin rai kan irin mutanen da Hamas ta yi ta yin sakin su da farko a madadin tsawaita wa'adin tsagaita wutar. Hamas ta ce da farko Isra'ila ta yi watsi da tayinta na sakin mutane bakwai da suka hada da mata da wata yarinya da kuma wasu garwakin mutane hudu waɗanda mayakan suka ce sun mutu ne a wasu har-haren da Isra'ila ta kai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun bararraka yankin Donetsk na kasar Ukraine da dare.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Sarki Charles na uku na masarautar Burtaniya a Dubai. Gabanin taron kasashen duniya akan dumamar yanayi da aka fara a yau Alhamis. Sun yi ganawar ne da nufin ƙara danƙon dangantaka tsakanin Najeriya da Ingila. Kamar yadda ya jami'in yaɗa labarai na fadar gwamnatin Najeriya Abdulaziz Abdulaziz da ke tare da shugaba Tinubu a Dubai ya bayyana wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa bayan ganawar.
Wannan ganawa da aka yi a yau Alhamis a birnin Dubai na kasar Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa abu ne da za a ce ta ganawa ta farko da shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya taɓa yi da sarkin Ingila King Charles na uku, wanda kuma kamar yadda aka sani dama ita wannan tafiya ta taron duniya ne na yanayin tattaunawa akan dumamar yanayi, wanda kuma shi sarki Charles tun yana yariwa mai jiran gado yana da matukar sha'awa akan waɗannan al'amuran yanayi na duniya, kuma ya yi ta bin ƙasashe wato neman goyon baya akan yadda za a samu a rage tasirin dumamar yanayi akan ɗan akar mutane da kuma halittu. Kuma kamar yadda aka sani a halartar shi wannan taro a shi kansa tana da wani babban muhimmanci domin a ce a matsayinsa na sarkin Ingila ya halarci wannan taro a yanzu. Ya sadu da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ganin muhimmancin Najeriya da kuma ganin muhimmancin shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da yadda muryarsa take da amo kwarai da gaske da kuma shugabancin da yake a Afirka ta yamma da ma yankin Afirka gaba ɗaya. Sarki Charles ya nemi wannan ganawa kuma an yi ta ne a keɓance. Muhimmancin tattaunawar muna sa ran za ta kawo fahimtar juna, mu kawo ma ƙasashenmu ba ma Najeriya ba ƙananan ƙasashe goyon baya da kuma kyautatawa daga manyan ƙasashe, wanda kamar yadda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a kullum yake faɗa a yi ma ƙananan ƙasashe adalci bayan da za a yi kai ka yi amfani da waɗannan makamashi ka gina ƙasarka ka gina komai ka samu cigaba, kuma ka zo ka ce wani ya daina amfani da waɗannan makamashin ba tare da ka bashi wata hanya ko kuma wani abu madadin wannan abin da ka ce kare amfani da shi ba.
Na ga shugaba Tinubu da kanshi yake ba da sanarwa wannan ganawar wanda yake kamar alama ce da shi ma ya gamsu kuma yana farin ciki da alfahari cewa an yi wannan ganawar ko?
Yanzu ai kamar yadda na ce abin alfahari ne tun da shi sarki Charles kaga ba wai mutane da yawa zai gana da su ba, amma a ce a cikin shugabannin kasashen duniya masu yawa da suka halarci wannan taro da ake yi a Dubai a ce ya zaɓi ya gana da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ai kaga karamawa ce. Kuma kamar yadda na ce abu ne da yake nuna duniya tana ƙara ɗaukar shugaba Tinubu da muhimmanci, tana ƙara ɗaukarsa a matsayin shugaba wanda yake da tasiri ba ma wai a ƙasar Najeriya ba har ma da yankinmu na Afirka gaba ɗaya.
To amma akwai yiwuwar cewa Sarki Charles zai amfani da mukaminsa da faɗa a jinsa domin taimakawa ƙasashen Afirka musamman Najeriya wurin ɗaukar matakai ko samun agaji ko tallafin da za a yaƙi dumamar yanayi da kuma waɗansu abubuwa da ke kawo zaizayar ƙasa ko kuma gurɓata muhalli a nahiyar Afirka.
To hakan muke sa rai, kuma kamar yadda na ce shi ne dama abin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tun sanda ma yana yaƙin neman zaɓe har zuwa lokacin da ya fara zuwa taron kasashen duniya a watan Yuni bayan ya hau mulki yake tabbata cewa manyan kasashe dole su tausaya ma indai ana son a ce a kawo hanyoyi ko abu hanyoyin da za su rike dumamar yanayi a duniya, to dole ne fa manyan kasashe sai sun tausaya ma ƙanana kuma sun shige gaba wajen ganin an yi wa ƙananan ƙasashe ko kuma ƙasashe masu tasowa adalci.
A gaida Umar Faruk Musa da yi wannan hirar. Kamfanin tsare-tsare da bincike na Duke tare da haɗin gwiwar gidauniyar tattalin arziki ta musulunci a Afirka sun gudanar da wani taro na musamman don tattauna hanyar kawo sabbin dabarun duba marasa lafiya a matakin farko tare da ba su magani cikin sauki ta hanyar amfani da fasahar zamani. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta aika mana da wannan rahoton.
Taron wanda aka gudanar a Abuja ya samu halartar manyan baki da sauran masu ruwa da tsaki musamman a bangaren lafiya a fadin Najeriya da suka hada da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau, Sanata Umar Abubakar Gada, Ummaki Ahmed daga ma'aikatar lafiya ta Kaduna, Hussein Ba daga bankin cigaban musulunci da sauransu. Taken taron shine hanyar hada-hadar kuɗi na musulunci, duba sabbin hanyoyin samar da kuɗi don kawo sauyi a bangaren lafiya matakin farko a Najeriya. Shugaban kamfanin tsare-tsare Rida bincika na Duke Dr. Kabir Umar Dasuki ya ce manufar tasu ta samo asali ne daga kasashen India da Burtaniya kuma sun yi amfani da wannan na'ura a lokacin annobar cutar corona. Ya ce kawo wannan na'ura zai taimaka wajen inganta lafiyar mutane musamman a ƙauyuka.
Mun lura da cewa ana samun matsala da yawa wajen harkar primary health care, to mun samu wani solution ne daga India da UK da za su samu mana digital primary health care centers dan aka samu mara lafiya ya shiga da shigar shi har fitar shi za a yi diagnosis din matsalolin da yake da kuma ai prescribing din magungunan da zai samu kuma kafin ya bar wannan wurin za a ba shi magungunan shi ba tare da ma likita ya taba shi ba. To wannan mun yi shi ne domin mu kawo dinnan wannan technology a Najeriya kuma mu samu financing mu samu inda da za a yi jihohin gwamnati su mallaki waɗannan abubuwa.
Shi ma shugaban gidauniyar tattalin arziki da sarrafa kuɗi na Afirka Baba Yunus Muhammad ya ce gwamnatoci na buƙatar tallafi don bunƙasa harkar lafiya don haka za su taimaka don ganin an cimma manufa.
To da yake mu ba ma karafa harkan kuɗi masu riba, to shi yasa muka ce bari mu yi wannan taron mu wayar da kawunan mutane cewar za mu yi amfani da Islamic finance, za a yi amfani da su a tafi da harkan kiwon lafiya. So mun yi wannan ne mun gayyaci jihohi da yawa a Najeriya don su zo su ji, to za su ka amince cewa yes za mu yi amfani da Islamic finance mu tafi da su, insha Allah za mu fito mu taimaka musu.
A nasa bangaren Farfesa Ahmed Bello Dogara wani jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce wannan shine karon farko da aka yi taro na musamman don tallafawa harkar lafiya da ke da alaka da hanyar sarrafa kuɗi na musulunci, saboda haka abun maraba ne.
A sani na ba taɓa yin wani taro na musamman akan harkokin lafiya da ke da alaka da amfani da hanyoyin hada-hadar kuɗi bisa tsarin musulunci ba sai wannan karon. Sannan na biyu mun san cewa lafiya dukiya ce, jari ne babba, saboda haka idan babu lafiya ai babu komai. Sannan mun san matsalar da ake fuskanta a Najeriya dangane da abin da shafi harkokin lafiya. Kuma mutum ya je karkara yaga yadda mutane ke wahala, babu asibitocin a inda suke, akwai bai fi wurin da zaka ci ana daukar dabbobi ba saboda ba a tsara wurin da kyau ba, babu ma'aikatu kwararru, babu kayan aiki da sauransu. To shi yasa aka dauki harkar lafiya kenan, tunda lafiya uwar jiki ne, in an dauko harkar lafiya muna ganin an dauko wani bangare babba wanda ya shafi rayuwar al'umma.
Kwamishinan lafiya ta jihar Kaduna ta ce jihar ta dade tana amfana da tallafin wasu bangarori masu sarrafa kuɗi na addinin musulunci ta bangaren lafiya.
Tsari ne wanda halin gaskiya mu muna amfana da shi a jihar Kaduna, saboda akwai Islamic Development Bank wanda suke tallafa ma state din mu na inganta asibitocin mu domin su bunƙasa su inganta su a samu ingantaccen lafiya a mataki musamman a mataki na farko, saboda mataki na farko shine kaman kofar zauren shiga lafiyar jama'a. Mu kuma a jihar Kaduna shine abin da yafi damun mu, shine abin da muka fi mai da hankali.
Yanzu dai zamu jira mu ga matakin da ma'aikatar lafiya ta ƙasa za ta dauka game da wannan lamari. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Batun samun haɗin kai da wanzar da zaman lafiya tsakanin mabambantan addinai shine ya dauki hankali a taron murnar shika shekaru 100 da zuwan bishara a garin Das dake jihar Bauchi. A shekara ta 1923 ne Turawan mission suka iso garin Das. Bayan sun biyo ta masarautar Bauchi, aka tasa kiyar su zuwa Kurmi dake da hadarin gaske a wancan lokaci. Suka kafa sansanin su, suka ci gaba da aikin bishara da koyar da ilimin boko da sana'o'i da bada kiwon lafiya kyauta wa mabukata. A wannan shekara ne aikin bisharar Yesu Kristi ya cika shekaru 100 a garin Nadas, wanda ya sanya ƴaƴan yankin suka shirye taro don nuna godiya wa waɗanda suka fara karɓar bisharar, suka koyi karatu da rubutu, suka kuma ci gaba da aikin a sassan jihohin Kano da Katsina har zuwa ƙasar Niger. Honorable Samuel Lawal dan Malikin Das shine shugaban kwamitin taron, wanda yace manufar taron shine su karrama waɗansu daga cikin waɗanda suka karɓi bisharar Yesu Almasihu da gudunmuwar da suka bayar wajen wazar da shi da ci gaba da aka samu a fannonin ilimi, sana'o'i, kiwon lafiya da taimakawa gajiyayyu da nakasassu.
Mun karɓi bisharar nan kakanninmu da iyayenmu sun karɓa a hannun wasu ne, mu mun zo mun same ta tsaka-tsakiya, kuma mun ci riban bisharar shine muka ga yayi kyau mu koma baya mu ga yaya aka yi, masu wane ne gwarzayen nan da suka kawo mana ita, da muka ga yawancin ayyukan da suka yi na miƙa tunaninsu da ƙarfinsu da rayukansu don mu samu wannan bisharar, sai muka ga ya dace. Gwarzayen nan da suka kawo mana kusan duba su da rai yanzu, to mu yi wani abin da zai tuna da su ƴaƴansu da jikokinsu san ga abin da iyayensu kakanninsu suka yi domin bisharar ta zo mana.
Banda bikin nan da aka yi, akwai waɗansu abubuwan da za a ƙara dubawa?
Babba a ciki lallai shine mun rubuta a dunkulumin wallafa takarda wanda ta kunshi duk tarihin wayanda suka yi gwarzayen nan da suka yi ta, mun sa sunansu da inda suka kai, don in ba a manta ba bishara daga da ta tashi ta tafi kasar kokar gado ta je malumfashi ta je Katsina har kasan Kano, karaye da su gwarzo duka daga da ne bishara nan ta kai. Ba za mu yi hidiman nan ba mu manta da sunayen gwarzaye kamar Shirabar Musa Tsakani da Malam Hassan Bete da su yayi da su shi ma Malam Bagudu, sannan da suka je su babanmu suka karba a kasar malumfashi Baba Iliya Gata da sauransu. Amma babba a ciki shine ƴaƴanmu sun zama manya a sojoji, sun zama manya likitoci, sun zama manya a gwamnati ta wannan hasken bishara da kai. To gaskiya mun ci moriyar ta.
Kana ganin kaman wannan bishara ya taimaka wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kai na al'umma musamman a garin da ta ina za a dora?
To gaskiya kin tabo inda ya min daɗi, domin ita masarautar da musamman sarakunan da suke daga kan Bilamin zuwa wanda ni na same su an yi da su muna tare, duka hidiman da ake na da ta gefen bishara suna sa hannu a ciki, suna zuwa a yi da su, da ƴaƴanmu maza da mata, matasan mu duk suna sa hannu a zaba da shi. Yasa da muna da dawwammamiyar zaman lafiya saboda waɗannan addinai da suke fitattu da musulunci da kirista ana zaman tare, muna kokari mu dora akai domin matasan mu su sani bakin mu ɗaya ne, komai da za a yi na zaman lafiya a yi kokari a wanzar da ita.
A hudubarsa, Rabran Ishaku Yaro, mai riƙon kujerar mataimakin sakataren ɗarikar ekwa ta ƙasa da ƙasa, ya ce DAS ta kasance cibiyar bishara da ci gaban ƙasa.
Wannan bishara yadda ya zo DAS bai tsaya nan DAS kaɗai ba, har zuwa waɗansu jihohi ma na ƙasar Najeriya, ba ma Najeriya kaɗai ba, har ma ƙasan waje. So ya kawo ci gaba da yawa, ya kuma kawo ƙaruwar masu bi, har ma da kuma ci gaban ƙasa, domin ba bisharan kaɗai a kawo ba, an kawo har da ilimi, an kawo har da kiwon lafiya. So kowa ya samu ƙaruwa, da wanda ke mai bi, da wanda ke mara bi, da koma waye ya samu ƙaruwa don zo waɗannan missionary a nan DAS.
Kana ga kamar an samu ci gaba musamman a bangaren zaman lafiyan al'umma su fahimci cewa ya kamata su zauna tare?
Eh, gaskiya za mu ci an samu ci gaba, amma kin san cikin yanayin rayuwa koya aka yi ma da sa suna nan, da kuma ƴan kin son zaman lafiya suna nan. Amma dai bisharan nan ya kawo mana ci gaba ta kowace hanya da kuma haɗin kai cikin rayuwa, domin ya kawo ilimi. Kaga ilimi ko na ba mutum hanyar da zai rayuwarsa, to wani lokaci rashin ilimi ne ka sa mutane su yi abubuwan da bai kamata ba. To ya kawo ci gaba kwarai matuƙa.
Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Bauchi, Alhaji Usman Dan Turaki, wanda ya kasance a wurin taron, ya ja hankalin al'umma ne kan kowa ya rike addininsa da kyau, ya kuma kyautata wa al'umma.
Duk mutum da ya samu dama na rayuwa, da farko abin da zai shi ne kula da addini. Idan ka kula da addini ka take ke da mutunci ne al'umma. Wannan ne kuma haka al'umma a cikin saboda ganin yadda al'umma su ka taba gare ga baki daya ne. Ina ne su ko da kai ko da na yawa. So wannan ne yau su babu kan duniya. To ne da su saboda wannan bishara. To amma idan ka duba al'amari kuma yadda wannan idan ba ta yin dala sai ka ga yunkuri da kamilan daga cikin suke yi sai ya ci musu. To saboda haka ina mai farin ciki wannan rana, kuma sai kalubale ne a gare ta. Matasa sun shiga harkar yanar gizo ya ta mai bai musu rayuwa lokacin da zai je church
da lokacin da zai je wata program na church kusa a hankalin shi ya dauki to so da haka lokaci ne wanda manya ba ya tsari ce ba da kuke domin a kula da harkar addini da kuma tabbatar da cewa matasa sun zo sun dauki salon abin da kuke yi ko da ne na sashi ko a yi pizza pizza ta ta nuna wa yara cewa wannan abu da kuka dauka ku zai zama wani babban dama kuma idan ba a ɗauki mataki ba akwai matsala.
Mai martaba sarkin das Alhaji Osman Bilyamin Usman wanda ba dakin da sai wakilce shi ya yaba wa al'umar Krista a garin Nadas kan gudunmuwar su wajen zaman lafiya.
Mu da su kama ta ne tuntuni sun siya ba daure ne saboda ga ya wakilce ne da zo da ka gaya mu wannan zuwan fa yana da saboda kan ayuwa a rike zumunci da dukkan da yana da yau ya sabe mu duk saboda ga yawon kuce ne da yanzu nuna goyon baya da ga wannan buki namu wannan abin da duk namu da na cika saboda ga yawon kuce ne da gode muku da ainihin kanke da kuke yi ba abin da kuke yi ba tare da cewa kai mun san da shi ba mu yi shi yin haka shi ne ainihin kawo da wannan zaman lafiya.
Manjo Janar Yakubu Usman mai ritaya wanda ya kasance shugaban taro yace iyayensu sun sadaƙar da kansu ga bishara da tarbiyya wanda da yardar Allah suka kai matsayin da suke a yanzu.
Rana ce ta murna iyayen kuma suka samu bishara aka koyar da su duk da suna yin sai da aka taba da su su saba ne lokacin da suka suma wadansu suka biyo rubani wadansu suka sauko ma suna suka bar ni ba da ɗayan rubani wadanda suka jure suke ba su bai ne shi ne mu har da samu da cin wariyarta kuma tuwon turawa a nan shi ya sa su sabi ba da ake yi da menene ko da mu maka da menene shi ya sa su su duk muka ga hanyar gaskiya muka gane muka da musu.
Shi ma mai martaba sarkin Bundot Alhaji Nuru Haruna Tukur wanda ya karbi lambar karramawa a madadin mahaifinsa da Allah ya mishi cikawa shekaru da dama da suka gabata ya jaddada muhimmancin haɗin kai don samun zaman lafiya.
Gaskiya yau ina cike da farin ciki. Farin cikin da ba zan iya misaltawa ba. Dalili kuwa shine mahaifina ne da ya haife ni. Yau ake tunawa da wani aiki na alheri da ya yi wajen zaman lafiya da mutane da kuma kyautata alaka da al'umma. Al'umman nan na Kristoci da kuma na Musulmai. Wannan ba karamin al'amari bane a gare ni. Babban abu ne na girmamawa. Kuma sai da naji kwalla a ido na tsabin farin ciki.
Kasar da kasa ce da aka santa da zaman lafiya musamman ma nan yankin mu na Bunda tunda safe kana cikin coci har aka gama. Ya za ku kwatanta zaman lafiya da ake yi a kasar zas?
Alhamdulillah. Mun gode Allah da irin zaman lafiyan da ake yi. Wannan zaman lafiya ya samu asali ne tun iyaye da kakanno, wanda mu a matsayin mu na shugabanni yanzu muke ta kokarin mu dora akan abin da iyaye da kakanno suka yi domin a kyautata zaman lafiya. Kowa ya samu yayi ibadan sa yadda Allah ya bashi iko yayi.
Manyan dattawa daga jihohin Katsina da Kano sun halarci taron domin sada zumunci da karfafa dankon kauna da suka samu dalilin zuwan bishara a yankunan nasu. An kuma gabatar da waƙoƙin kiran faɗaɗa ayyukan bishara da ƙaddamar da littafin tarihin zuwan bishara a garin Das tun daga kan Turawa zuwa 'yan ƙasa.
Madalla a gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Saurare muna da aka mu gidan radio sashen Hausa murya Amurka. Dai wannan lokaci da ake wato shirin na garin wasanni da zamu kawo muku cikakken ko kasance kafa ta radio guda mai mutum je da ta. Sannan kullum ka bana blog blog na kasashen Turai. Sannan akwai labarin cikin da ta kullum kafa na nahiyar Afirka. Wanda za a fara a ranar 13 ga watan Janairu shekara mai kamawa. Kuma kammala a ranar 11 ga watan Fabrairu na sabon shekara 2024. Allah ya yi hukumar kwallon kafa na duniya FIFA ta ba da jerin sunan kasashe goma na nahiyar Afirka da ta iya shirya kwallo. Yanzu kan za ku ji cewa a bagen kwallon club na kasashen Turai an tashi daga wasan jiya PSG da kusa biya 3-2 a yayin da Galatasaray da Manchester suka tashi 3-3. Aka yi tsakanin Real Sociedad da Strasbourg an tashi banza da banza. Mutuka da Inter an tashi kowane na da kwallaye 3-3 ragar ƴan uwansa. Real Madrid da Inter an tashi Madrid ya jefa kwallaye 4 a ragar Inter. Duk ne tana da kwallaye 2. Sporting Braga da Union Berlin an tashi kullum 1-1. Yayin da Arsenal ke cin kacha wallen kwallaye 6-0. Yanzu kuma ga sunayen kasashen Afirka game da hukumar kwallon kafa duniya FIFA ta jera sunayen su da zafiyawar kwallon kafa. Na ɗaya kasar Morocco, na biyu Senegal, na uku Tunisia, na huɗu Algeria, na biyar kasar Masar, na shida kasar Nigeria, da bakwai kasar Kamaru. Kasa ta takwas kuwa ita ce kasar Cote d'Ivoire, da tara kasar Mali, da cikin goma kasar Burkina Faso. Wani da ake ciki sun hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta fitar da kalandar da ke kwallon kafa ta nahiyar da za a gudanar kasar Cote d'Ivoire. Zagayen farko na kaddamar da gasar ranar 13 ga watan Janairun shekara mai kamawa za a fafata ne da kasar Cote d'Ivoire mai matsayin baki da kasar Guinea Bissau. A yayin da washegari Lahadi 14 ga wata kasar Masar da Mozambique za a fafata sai kuma Najeriya sai ku cire rubin kai da yau Ghana da Kuwait sun ma dai za su fafata a wannan ranar ta Lahadi. Nanar Litinin Senegal da Gambia sai kasar Kamaru da kasar Guinea da kuma kasashen Algeria da Angola. Ranar 36 ga watan Janairu kasar Tunisia da kuma Namibia za su fafata haka kuma kasar Mali da Afirka ta Kudu kuma za su kekire kasashen Burkina Faso da Mauritania za su gwada kwallo duk a wannan ranar. Ranar Laraba 17 ga watan Janairu kasashen Morocco da Tanzania za su kekire ne a tsakanin juna yayin da kasashen Congo DR da Zambia kuma za su fafata a tsakanin juna. Duka-duka dai kasashen Afirka guda 24 ne za su fafata domin neman ɗaukar kofin nahiyar ta Afirka. Abdulhamid Muhammad ne a Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen wata daga cikin kungiyoyin mayaka masu ra'ayin Iran ta sake kaddamar da wani harin roka kan sojojin Amurka da ke gabar ta tsakiya wanda ya sa adadin hare-haren da aka kai kan sojojin na Amurka da mayakan gamayya Iran da Siriya ya kai kuku Iraki da Siriya ya kai 74 tun daga ranar 17 ga watan Oktoba. Wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya wa muryar Amurka cewa an cilla wata ruka da daren jiya kan wuraren da dakarun Amurka masu bayar da kariya a yankin suke a gabashin Siriya amma babu wanda abin ya rutsa da shi. Kotun kolin Rasha yau Alhamis ta haramta duk wata gwagwarmaya ta yada manufofin luwaɗi da maɗugo da dangoginsu da aka fi sani da LGBTQ+. A wani mataki mafi tsanani da aka taɓa ɗaukawa a kan masu fafutukar kare 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da masu canza jinsinsu a wannan ƙasa wadda ke daɗa zama mai ra'ayin riƙau. A wani bayani na shelar shigar da wata ƙara a kotun a farkon wannan watan, ma'aikatar shari'ar Rasha ta kafa hujja da cewa hukumomi sun gano abin da ta kira wasu alamomi da bayanai masu tsauri da wata kungiyar rajin LGBT ke yadawa a Rashar, ciki har da abin da ta kira haddasa rashin jituwa na mai nasaba da addini da kuma zamantakewa.
Kuma sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu da ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.